عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يومنا ديار يوم رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبور تريه دو دا أربعين دا أكو كين يكما شدا غوتم هدو ميلادية دبو بيدا أشرين دا أشرين دا جو kiga wani karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma, muna cikin tafsirin suratul nisa. Za mu tashi da yardar Allah a kan aya ta 49 alam tara illal ladzina yazkuna anfusahum. Fatan mu dai Allah ta'ala ya bani ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da aikata daidai. Bismillah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ilal ladzina yazkuna anfusahum, baka duba bane zuwa ga wanda suke tsarkake kawunan su. Balillahu yuzakki man yasha, bare dai ba haka bane, Allah shine ke tsarkake wanda ya ga dama. Wala yuslamuna fatila, ba a zaluntar su daidai da zaran nan na jikin bawan dabino ko na jikin kwallon dabino. Undur kaifa yaftawuna ala llahi alkadhib, kai duba kaga yanda suke kirkirwa Allah ƙarya su jingina masa. Wa kafa bihi ithman mubina, wannan kadai ya isa girman zunubi mabayyani. Alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi, baka gani bane, baka duba izuwa ga wanda aka baiwa rabo na ilimin littafi ba. Amma kuma yu'minuna bil jibti wa taguti, amma kuma cikin imani da jibti da taguti. Wa yaquluna lil ladina kafaru, kuma suna fada ga wanda suka kafirta, suna cewa haulai ahada min alladina amanu sabila, wa innam sune kafin masu imani kasancewa akan tafarki na shari'a. Ulaika alladina la'anahumullah, wa innam sune wa'anda Allah ta'ala ya la'ance su. Wa may yal'ani Allahu, dukkanin ku wanda Allah ya la'ance shi, falan tajida lahu nasira, ba za ka samu mataimaki tare da shi ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙara gaya mana irin ɗabi'una wa'inda suka gabace mu wanda aka biyo littafi su ne Yahudu da Nasara, na irin tsarkakakkensu da suke yi suna nuna cewa su sun fi kowa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ce alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, ba kai duba ba ne zuwa ga wanda suke tsarkake kawunansu? Yahuda da Nasara kenan, kaga suna tsarkake kawunansu. Yahuda suna cewa nanu abnaullahi wa ahibba'u, suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne wanda Allah ta'ala ya fi so. Isa Allah ma ta'ala ya ce musu to in haka ne falima azibukum bidunubikum, to in dai ku ne ƴaƴan Allah ku Allah yake so ne Isa ya azabtar da ku da zunubinku, yace bal antum basharun mimman khalaq, ku ba komai ba ne face mutane daga mutanen da Allah ya halitta. Yana cikin tsarkake kansu da suke yi suna cewa wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara, suna cewa ba ma ne shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ko ba nasari, kuma suna cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, wai wuta ba za ta shafe su ba sai ƴan wasu kwanuka ƴan kididdigu. To wannan yana cikin tsarkake kawunansu da suke yi suna nuna cewa su suka fi kowa, su ne tsarkakakku, su ne wanda suke mafi fita a gurin Allah subhanahu wataala. To wannan ke nuna ma cewa mutum ya zo yana yaban kansa yana tsarkake kansa, wannan aiki ne irin na Yahudawa, alama ce ta Yahudawa. Isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ma mutanen da suke zuwa suna yaban wasu a gabansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da a ɗebi ƙasa a watsa musu, kamar yadda ya zo hadisin Muslim, hadisin Miqdad bin al-Aswad, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nahatu fi wujuhil maddahin at-turab, yace manzon Allah yana umartan mu da mu watsa ƙasa a fuskokin masu yaban mutane, irin masu roƙo a zo ana yaban ka na ɗan wane jikan wane mai gona dubu ko baka da gona ko guda biyu, a ce mai shanu shi sa wani ɗan Fulani, an ce da wani maroƙi ya zo ya nufi masa kirari wai ya mai shanu dubu ya mai kaza kuma ya san ƙarya yake, sai ɗan Fulanin ya fito ya ce gobe ka zo ka karɓi shanuwa goma, sai da ya zo gobe karɓa sai ya ce ƙarya kai jiya na ji daɗi ni ma zama ƙarya ka ji daɗi, ba shi kenan ba, tunda ka san ba ni da shanuwa dubu ka ce mai shanu dubu, to kai ma kuma na sai karɓi goma ba zan baka ba ni ma nema ƙarya ka ji daɗi. To kaga ba su da wani abu da suke sai dai a zuga mutum a faɗo su ɗabi'u wanda ba nasa ba, har ma lokacin a bar abin da cin mutunci ne amma a matsayin yabansa, an ce mar dakalin majina a haushe azami, an ce mar gugan ƙarfe, an zo an ce mar agwagwa wai mai tafiyar ƙasaita, kuma duk da sunan yabansa ake. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ta hanyar Kandul Hazza daga Abdurrahman bin Abi Bakra daga babansa Abu Bakar Nufay bin al-Harith, Allah ya ƙara masa yadda, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sami'a rajulan yathni ala rajulin, yace manzon Allah ya ji wani mutum yana yaban wani mutumin, sai manzon Allah ce wai hak qata unu qasahibi, manzon Allah ce kai tanka ka yanke wuyan abokinka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in kana dukun ma dai han sahibahu la mahalata, in ya zaba makawa ɗayanku sai ya yaba abokinsa falyaqul ahasibuhu kaza wa la yuzakki ala llahi ahada, to gwara ka ce ina zaton wane kaza ne, ina zaton wane mumini ne, ina zaton wane mutumin kirki, duk da ka zaka samu wasu nasoshin daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo su a gabansu, kamar sirna Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, annabi ya yabe shi a gabansa. Da sai malamin suka ce wannan ke nuna cewa akwai halaccin a yabi mutum a gabansa, amma mutumin da kake da yaƙini ko mafi rinjayen zaton cewa wannan yaban ba zai ruɗe shi ba, amma mutumin da ka san in kai yabe shi a gabansa zai iya ruɗuwa, to wannan haramun ne a yabe shi a gabansa, saboda Ubangiji ta'ala ya hana mu tsarkake kawunanmu, za kuma wani ba zai zo yana tsarkake ka ba. Shi yasa Allah ya ce balillahu yuzakki man yasha, sai aka kawo idrabul ibtali, bal ɗin nan ma'ana an rusa wancan magana ɗin, ai Allah kaɗai shi ne ke tsarkake wanda ya ga dama, domin Allah ke san waye kamata a tsarkake, sai Allah ya tsarkake shi ta hanyar ba shi imani da ayyuka nagari da biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya tsarkake shi da ɗabi'u kyawawa, kuma Allah ya tsarkake shi ga barin munanan ɗabi'u. Allah ta'ala yake kuma hakan da aka yi musu, da Ubangiji ta'ala yake suna tsarkake kawunan su, ba su ne tsarkakakkun ba, wannan Allah ta'ala ba zalunta su yi ba. Ayyukansu ne yasa Ubangiji ta'ala bai tsarkake su ba. Shi yasa Ubangiji ta'ala yake wala yuzlamuna fatila, ba za a zalunce su ba daidai da me, daidai da zaran nan na tsakiyar ƙwallon dabino. Ibn Ashur yace a nan zaluncin ake korewa Allah baki ɗayansa, saboda zaren da yake tsakiyar jikin dabino wannan zaren ba wani abu da zai maka, ma'ana Allah ta'ala ba zai zalunce su da komai ba. Kenan abinda Ubangiji ta'ala ya musu ba zaluncin su yi ba, daidai irin aikin da suka yi to shi ne irin sakamakon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu. Ba cancanci Allah ya tsarkake su ba, shi yasa Allah ta'ala bai tsarkake su ba. Sai Allah ta'ala ya ƙara cewa unzur kayfa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib, kace ya Allah yace kalli ka duba ka ga yadda suke kirkira ƙarya kuma su jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala. Irin ƙarairayin da muka karanta a nan a baya, sun ce su 'ya'yan Allah ne, sun ce su Allah yake su, sun ce ba mai shiga aljanna sai ba Yahudi ko ba Nasari, wannan duk abubuwan suka faɗa ƙabiyarci suka kirkira kuma suka jingina wa Allah, wanda yana cikin mafi girman laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ma faɗin su lanta masanan naru illa ayyaman ma'adudat, wannan ma ƙarya suka kirkira suka jingina wa Allah dan babu inda Ubangiji ta'ala ya gaya musu haka. Da kuma irin abin da suke yi na jingina da irin ayyukan iyayensu salaya da sai gabata, ta dinga tsarkake kawunansu, suna kuma jingina wa Allah ƙarya cewa Allah ta'ala zai tsarkake su, Allah zai musu kaza, zai musu kaza, saboda iyayensu sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza. Tare cewa Allah ta'ala ya riga ya faɗa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, idan iyayenka suka yi aiki suka tafi, wannan aikin ba zai amfane ka ba in kai ma ka bi gurabansu ba. Aikinsu daban, al'umma ce ta wuce, abin ta tsururuta yana gare ta na kirki, abin kuma da ta yi wanda ba na kirki ba yana kanta. Daka wannan kai ba zai amfana komai ba sai abin da kai a karan kanka. To amma sai su dinga kirkiran ma Allah subhanahu wataala ƙarya, sannan kuma suna tsarkake kawunansu, ainihin kuma suna cewa su ne fiyayyu a gurin Allah ta'ala, kuma suna jingina da irin ayyukan da iyayensu suka yi, ayyuka na gari, wanda wannan ba zai musu amfani ba. Allah ta'ala yake wa kafa bihi isman mubina, wannan kadai ya isa girman zunubi a gurin Allah subhanahu wataala. Ma'ana aikin da suke na kirkirar wa Allah ƙarya, iya wannan kadai ko da ba su da laifi, ya ishe su girman zunubi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da yana cikin mafiya girman laifi, mafiya girman zunubi shi ne kirkirar wa Allah ƙarya. Ba ma ka kirkirar wa Allah ƙarya ba, ka faɗo abu dangane da Allah wanda ba ka da ilimi a kai, wannan zai iya fin har shirka girman laifi a gurin Allah. Allah ta'ala ce inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamuna. Allah ta'ala yace hakika Ubangiji na ya haramta alfasha, alfasha mabayyaniya da ɓoyayya alfasha, wal isma wal baghy da ayyuka na saban Allah da zaluncin da ba da haqqi ba. Lafazin bighayri haqqin wannan sifa ce kashifa, saboda dukkanin wani zalunci babu haƙƙi yake yinsa, siffa ce ta zalunci din bugai da haƙƙi yake. Sannan kuma wa antu shirku billahi ma lam yunzil bihi sultana, wannan ba siffa ce kashifa, dan ba wata shirka da Allah ya saukar da hujja akan ta. A ƙarshe sai Allah ya ce wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna, yana cikin abin da Allah ta'ala ya haramta shine ka faɗo wani abu dangane da Allah wanda baka da ilimi akan. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi yace a nan mataki mataki ne, daga wanda yake ƙarami sai wanda ya fi shi girma, sai wanda ya fi shi girma, ka kenan sai ya zama qaulun 'ala Allahi bila ilmin, hamma ya fi shirka din girma, saboda ita kanta yin shirka din qaulun ne 'ala Allahi bila ilmi, zalincin qaulun ne 'ala Allahi bila ilmin, al-ithm din qaulun ne 'ala Allahi bila ilmin, haka nan al-fawahish duk wannan qaulun ne 'ala Allahi bila ilmi. Shi yasa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shi yasa yana cikin mafi girman hadari mutum ya zo kawai dinga sakin baki ai Allah ya ce kala, Allah ya ce kala, tare cewa bai tabbatar da inda Allah ta'ala ya faɗi wannan maganar ba. Ina take a littafin Allah, ko a ina take a wani hadisi ingantacce al-Qudusi wanda manzo Allah ya bada labarin cewa Allah ne ya faɗa, wannan kuma yana cikin abin da yake da sauki a harasan mu shine kirkirar wa Allah ƙarya. Mutum zai iya kullo ɗan maganin sa ma a leda naira goma goma kuma yawa Allah ƙarya dan a ce maganin sa. Ya zo ya ce Allah ya ce kaza, ko ya zo ya ce annabi ya ce kaza. Yana ce da maganin ciwon ido ya ce annabi ya ce duk kwana 40 mumini ya duba idon sa, ya yi sabis din idon sa dan ka ce maganin naira goma. Har akwai abin da ya mun saba ma da faɗar sa ko muna jingina Allah ko babu inda Allah ya faɗi nassin haka. Ba muna yawan cewa Allah ce tashin taimake ka ba, a ina wannan nassin yake? A wace aya Allah ce nassan tashin taimake ka? Babu. Gwara ka ce yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala, idan ka tashi ka nemi taimakon Allah zai taimake ka. Wannan sunna ta manzo Allah ta nuna haka. Irin alama yan fa'uka wasta in billah wala ta'ji, kaka tashi kai kokarin neman duk abin da zai amfane ka a duniyar ka da lahirar ka, ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya. Kaga ka nemi taimakon Allah kenan kar ka gajiya, Allah zai taimake ka. Amma nasi tashin taimake ka babu wannan nasi. To yana cikin mafi girman laifi, kuma yana cikin irin laifin da su Yahudawa suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala, shine kirkirar ƙarya kuma a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah yake wannan kadai zai yi girman zunubi mabayyani a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya ce ga bari cewa alam tara illal ladina utu nasiban min alkitabi, baka duba bane baka ga waɗanda aka ba su rabo na ilimin littafi ba, suna da wani baqiya ta ilimi, suna da wani abu da Allah ta'ala ya ba su na ilimi, sun san cewa wanda ya cancanta abota tawo shine Allah ta'ala shi kadai, kuma sun san cewa manzon Allah annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi. Amma kuma tare da haka yu'minuna bil jib, amma su yin imani da aljib. Aljib malamai sun mafassarori da yawa, wasu ce gumaka, wasu ce bokaye, wasu ce sihiri, wasu ma sun ce Ka'ab bin Ashraf shine jib din, wasu ce Huyay bin Aqtab shine jib din. Amma aljib duk dai wani abu da za a bi ta hanyar sa a saba shari'ar Allah, wannan shine aljib. Irin su sihiri din, irin su bokanci, irin su canfi, duk wannan aljib ne. To sai su yi imani da wannan, wa tagut kuma su yi imani da tagutu. Shi ma tagutu malamai sun fassara da yawa, wasu ce tagutu shine shedan, wasu ce tagutu shine kaza, amma fassara mafi kyawu shine fassar da Ibnul Qayyim yayi alayhi rahmatullahi, yace kullu ma tajazu bil abdu haddahu fa huwa tagut, dukkan wani abu da mutum zai ƙetarewa Allah iyaka da shi to wannan shine tagutu. Kaga shedan ya shiga, gumaka sun shiga, bokaye sun shiga, duk dai wani abu da mutum zai ƙetare iyakar Allah da ke bautata masa, ko abin da za a yi wa sujjada, ko abin da za a neman taimakonsa, ko abin da za a dinga neman agajinsa, to duk wannan ana ce mai tagutu. Isa da Allah ta'ala ya aiko manzanni baki ɗinsa ya ku zaki da guda ɗaya cewa abota wa Allah wattanibu tagut, an isanci dukkanin wani tagutu, dukkan wani abu da za a ƙetare iyaka a yi masa wani abu nau'i na bauta, to na nace maɗagu. Taimakon abin da Allah ya ba su na rabon littafi, suna da wani baƙiya na ilimi su yi aiki da shi, su yi imani da Allah, a'a sai suka dinga yin imani da wannan aljib ɗin da kuma maɗagu. Wa yaquluna lillazina kafaru, suna ma faɗa wani su kafirta, suna cewa ha'ulai ahada min allazina amanu sabila, ai wa'annan sun suka fi muminai kasancewa a kan hali na shirya. Imamun Nasa'i cikin a Sunan al-Kubara ya fitar da ruwaya haka nan Imamu Ahmad, lokacin da Ka'ab bin Ashraf ya gabato garin Makka gurin Qurayshawa, a lokacin suna so Qurayshawa su zo su taya su domin ya zama an kashe da manzon Allah da sahabbai an gama da addinin musulunci baki ɗaya. Shekara ta biyar kenan bayan hijirar manzon Allah. To a lokacin sai suka ce da shi, baka ganin wannan mutumin, suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana rayawa cewa shi ya fi mu alkhairi bayan mu ne wanda muke jibintar lamarin alazai, mu muke shayar da alazai, mu ne masu kula da ɗakin Allah. Sai Ka'ab bin Ashraf sai ce, ai ku kawai fi su kun fi wa'innan mutanen, ma'ana Qurayshawan Makka kafirai wai sun fi manzon Allah da sahabban manzon Allah. har ma suna cewa manzon Allah wannan ne yankakken bayan wai yana cewa ya fi mu shi kuma sai ga musu ai ku kuka fi shi alkhairi sai fadin Allah ya sauka inna shani aka huwal abdar Allah ya ce hakika makiyinka shine mai yankakken baya sai kuma fadin Allah ya sauka alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi har izuwa fadin Allah nasira sai wannan aya din ta kanka to a lokacin suna so su taimaka musu a zuwa abin da aka yi a Ahzab wannan ta kai ga har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban suka gina wannan gwalolo din da shawara Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda kuma ubangiji ta'ala ya bayo manzon Allah kariya ya bayo sahabban manzon Allah kariya waradallahu allazina kafaru bighaibihim lam yanaru khaira wa qafa Allahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya isawa mu'minai yaqin kuma Allah qawiyyan ne Allah mai tsananin karfi ne kuma aziz Allah gagarba dau ne Allah mabuwayi ne subhanahu wa ta'ala ya karya wanda ya ga dama kuma ya dora wanda ya ga dama to shine wannan fadin na Allah ya sa ku subhanahu wa ta'ala Allah ya ce bai gani bane wanda suka kafirta suna fada irin waɗannan magana din suna cewa ai wai waɗanda suka yi kafirci bakirkan maka wai sun fi manzon Allah da sahabban manzon Allah kasancewa akan shari'a ka duba inda ake qalbul haqa'iq masu motar gunki masu umarni da mummunan aiki sana kyakkyawan aiki masu munanan ɗabi'u a doron ƙasa masu yaɗa ɓanna a doron ƙasa a ce wasu suka fi mutanen da suke a tsaye kan bautar Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai mutanen da suke umarni da tsarkakakkun ayyuka umarni da a yaɗa alkhairi a doron ƙasa mutanen da suke aiki na ɗabi'u kyawawa suke riƙe da gaskiya da sada zumunci da riƙon amana da ayyuka na alkhairi wai a ce wai sun fi su alkhairi ka duba duk inda zaka kafiran duniya zaka kullun kokarin su a doron ƙasa shine shirka da Allah ta'ala da kuma yaɗa banna a doron ƙasa har a yanzu a yanda muke rayuwa kokarin su ya za su kautar da al'ummar musulmi gabarin ɗabi'u kyawawa ya za su kautar da musulmi gabarin tsakakkun ayyuka idan aka ce maka wata ƙasa ko wata al'umma ta haɗu ta ce mun haɗu akan addinin Allah muna so abin da zai jagorance mu shine littafin Allah a yau kafaran duniya za su kyale wannan ƙasar ba za su kyale ta ba wanda kuma rayuwa ƙarƙashin alƙur'ani babu abin da zai gyara duniya kamar sa amma ba za su kyale ba amma ka duba duk irin zaluncin da shugabanni za su yi muku da kisan da za a yi da zaluncin da za su yi da fyaɗen da za a yi da duk abin da za a yi in dai ƙasa da na demokuraɗiyya to babu ruwansu da ita ai ana demokuraɗiyya wannan mu dai a nan irin ƙasashenmu da kuma ra'iyya ba ta amfana mana komai ba ce bala'i haka za ka ga kuma kullum a cikin al'umma kafirai ƙoƙarinsu shi ne ya haɗa ɓanna yanzu ka duba yadda ake ƙoƙarin 'ya'yanka ma sai an raba ka da su ina ji an ka dokar child rights act ko dokar ƙananan yara ɗin nan yake na ɗanka ba za ka yi mafaɗa ba balle ya ta kai ka duke shi balle kaza da kaza da kaza za ka kawai in ka rike ɗanka zai iya kai ka ƙara wai sai ma a ƙwace ɗan ka rike shi shikenan so ake yanda za ka zo kana kallon turai yaro babansa ya ɓata mar rai ko babansa ta ɓata masa rai ya zo ya faffasa TV ya ragargaza abin da ya gaza a rarrashe shi ko ba a da yaƙinin cewa gobe ma an masa ba zai ƙara fasa ba haka ake so ma 'ya'yanmu su rayu 'ya'yanmu mata ba kai idan kai mata aure kan shekara 18 kai da shi haka doka ce ba za ka aurar da ita ba sai ta wuce shekara 18 haka suke cewa ko amma kuma babu dokar in ce na kan shekara 18 din me za a yi mata babu wannan dokar babu dokar in ke ciki kan shekara 18 na banza a waje babu dokar me za a yi mata saboda burinsu ne suke so banna ta yaɗa a doron ƙasa to irin waɗannan mutanen wai a ce kuma sun fi al'ummar manzon Allah alkhairi a gurin Allah ko shakka babu wannan babbar ta'addanci to shi ne irin abin da su suke faɗa Yahudawa kamar yadda Ka'ab bin Ashraf ya faɗa a lokacin da ya gabato garin Madina cewa waɗannan masu irin wannan mummunan aikin wai sun fi wa'ancan alkhairi Isa yana daga cikin kuskure mutum ya dinga cewa ai ga wasu ai kafirai ai sun mafi musulmin gaskiya sun fi musulmin amana ana kuskure duk inda za ka samu rashin gaskiya a cikin musulmi to rashin gaskiya da ke cikin kafirai ta nuna ka cikin musulmi duk da kake ganin wani abu na banna a cikin musulmi to wallahi na cikin kafirai ya nuna ka shi kuma sannan ga ka'ida ta shari'a so ake duk abin da za ka yi ya zama tsoron Allah ne sa ka yi shi mutum zai zo ya ce ai kaga turai din nan su ne kafirai mu ko mu ne musulmi amma su suke musuluncin mu ko ba mu musuluncin waye gaya maka wace ma musulunci suke duk wani ba za ka samu a turai ana yi an budu ka an bi kaza an bi kaza tsoro ne saboda CCTV tana kallon sa za ka mashi tararsa amma ina kalubalantar duk wata ƙasa ta turai in ta isa wannan kyamarorin a kashe su awa daya wallahi bannar da za ya kashe su awa daya a ƙasar musulmi ko ba shugaba a shekara 60 ba za a yi wannan bannar ba to shi ko musulmi abin da ake so tsoron Allah da ke yadda ka Allah ya hana shi laifi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me gadi aka sa musu a tarbiyya da annabi ya ba su ta alqur'ani da sunna ta manzon Allah ya zama a gefe ɗaya su kaɗai ma suna tsoron saba Allah haka ake so kowa ya zama ba ya zama wai doka ce ta gari ta inda in ba wannan dokar ko ba a ganin ka za ka je ka yi laifinka haka babu wasu arna da za su iya fin musulmi alkhairi wannan ba zai yi ba dan wani ba sai ka samu ubangida ne da shi arne shikenan irin wannan watan ya zo ya bai shinkafa kwano biyu da naira 2,500 ga ya ci yana cewa kaga arnan ma sun fi musulmin kai kawai kai shinkafa kwano biyu ta rasu musulmi imanin kadai ya isa wuce su da shi kaga wannan yana da cikin abin da bai kamaci musulmi ya zama yana yin irin sa ba ya zama yana fifita wani kafiri akan musulmi ubangiji subhanahu wata'ala yace ulaika to su wa'annan din ka sai ka kawo ulaika kamar kana ganin su ga su can saboda ni saboda abin da aka faɗa suna yi din ba su su iya kawo da shi ba tabban ne aikin su suna aikatawa shi sa ma za ga farkon an yake zuwa da at-ta'ajjub alam tara baka gani bane istifhami ne na mamaki sannan kuma na tabbatarwa akwai mamaki kuma tabbacin yi abin bayan da za a iya kore shi shi sa Allah ce ulaika allazina la'anuhumullah wa'annan su ne wa'anda ubangiji ta laila an ce su kamar ka ce kenan idan baka san wa'anda Allah ya la'ance su ba to wa'annan su ne wa'anda Allah ya la'ance su ko kuma kamar da Ibn Ashur yake faɗa ce ko kuma a'a dama can sahabban manzon Allah da manzon Allah sun san wa'annan Allah ya la'ance su sai Allah ya ƙara faɗa cewa wa'annan to su ne dai wa'annan da Allah ya la'ance su sai Allah ya ce man yal'anillahu dukkan wanda Allah ta'ala ya la'ance shi falan tajid lahu nasira ba za ka taɓa samun wani mataimaki tare da shi ba dan duk wanda Allah ta'ala ya kore shi daga rahamarsa Allah ta'ala ya ce ba zai masa rahama ba to in duk duniya za ta zama gatansa ba za su iya taimaka masa ba domin wanda yake taimako cikakken taimako shine Allah subhanahu wa ta'ala ka bambanci su da mu'minai kaga mu'minai Allah ya ce wallahu a'lam bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira mu'minai Allah ya ce ku mu'minai Allah ya sa muna cikin su ko Allah ya san makiyanku amma kar ku damu ba abin da za su iya wa kafa billahi waliyan Allah ya isa ya zamo majibincin lamari wanda zai jibince mu wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zamo shine mataimaki kake nan mu'minai waye yake jibinta lamarin su Allah ne mu'minai waye mai taimakon su Allah ne subhanahu wata'ala amma wanda suka kafirce wa Allah ba su da wanda ya zama zai taimake su Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ya taimake mu
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
الله تعالى أم لهم نصيب من الملك kodai suna da wani rabo na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala fa izan koda haka ne la yatuna nasa nasira ba za su iya biyan mutane koda dugon da yake bayan kwallon dabino ba am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli ko sune wa mutane hasada ne abusa abinda Allah ya ba su na falalarsa faqad atayna ala ibrahim alkitaba Allah ya hakika min baiwa iyalan Annabi Ibrahim da Annabi Ibrahim din littafi wal hikima da hikima wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma faminhum man amana bihi daga gare su akwai wanda ya imani da shi wa minhum man sadda anhu daga gare su kuma akwai wanda ya bujire masa wa kafa bi jahannama ta'ira wata jahannama ta isa ainihin mai kunkuna ko wajen kuna anan ma ubangiji subhanahu wataala yana yi musu istifhamul inkari tambaya ce amma ta inkari da Allah ta'ala ce amlahum nasibun minal mulk ai ko suna da wani rabo ne na mulkin Allah subhanahu wataala kaga tambaya ce amma me take nufi inkari ma'ana ba su da wani yanki na mulkin Allah subhanahu wataala mulki baki dayansa na Allah ne shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama komai da yake duniya tsarrufin duniya da juyata da mallakar duniyar wannan baki ɗayan sa na Allah ne da ka falalarsa ce ya ga dama ya bai wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama bisa hikimar subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya siffanta su da ruwa tunda yahuda mutane ne masu tsananin ruwan gaske suna da tsananin cin dukiya ta haramu kuma suna da tsananin ruwa shi yasa Allah ya siffanta su cewa sama'una likazibi akaluna lisuhu to ta da kuma ta tattumar wata ne sai Allah ta'ala ce fa idan ai koda haka ne ma'ana da ma suna da wani rabo na ilimi na mulki din ko suna da wani tasarrufi to ba za su iya bai wani mutum komai ba la yatuna nasa naqira saboda tsananin rawashu to da ba za su iya bai mutane daidai da dugon da yake bayan dabino ba bayan kwallon dabino in ka duba jikin kwallon dabino zaka samu wani dugo a bayan sa to saboda tsantsagwarar ruwayar yahudawa koda suna da mulkin a hannun su koda suna iya tasarrufi din to ba za su iya bi mutane daidai da wannan dugon ba saboda irin ruwar da ainihin suke da ita yasa a ubangi ta'ala a nugura yake cewa qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsaktum kashatal infaq to kaga duk wannan ga abin da ke nuna ma irin tsananin ruwar su saboda jin tsoron me suna jin tsoron kada wani abu da yake hannun su zama ya gudu ya tafi suna tsoron kullun kada ya kare tare da cewa abin da ubangiji ta'ala ya bayar wa bawa ciyarwa da taimakawa wannan baya karar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa sadaka ba ta tauye dukiya kuma meye a dukiyar ma duk dukiyar ta wuce ka ci ka sha kai sitira kai matsuguni ko sai kuɗin makaranta da duk dai ɗan wayannan abubuwan na bukata duk dukiyar ta wuce wannan kawai kana ajiyewa ne kamar kana babu labari ne me yasa ke ajiyewa eh dan mutum barta daga wannan babu wani abu da za ta yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadan Allah alhakumut takafur hatta zurtumul maqabir sai manzala ce ulu bin adama mali mali manzala ce dan adam yana ta cewa dukiyata da ka taba ai kudi na ya taba mu akan me zai taba kudi ai ta bala'i manzala ce halaka min mali illa ma akaltu fa abraita kana da wata dukiya in ba abin da zaka ce kare ba awla bi sawfa ablaita ko abin da zaka yi tufafi ya tsufa ko dai ya tsufa a gurinka ko sawa ɗaya kai saboda wadata ka bayar kai a gurin ka ya tsufa ya ce au ma an fata wufa an baita ko kuma abin da za ka ciyar to shi ne wanda ka shuɗar da shi za ka ɗauka a gaban Allah ranar alkiyama idan ka ciyar don Allah isa da manzo Allah ya zo aka zo da akuya ya zo ce da ummu na'isha ina akuya ne ya ragowa take karfata ce kadai sai raguwa man rasa komai sai karfata manzo Allah ya ce a'a mun samu komai banda karfata saboda wancan an yi dan Allah za a samu ladan sa a gaban Allah a ranar alkiyama randa mutum in ya ciyar da trillion dubu in ya ciyar da trillion dubu in aka je gaban Allah sai ya buri ina ma trillion dubu ce in yana da shi saboda a ranar ba wani abu ba wata dukiya da ta amfani kawai aiki ne me ka aikata rana ce da ba ruwan kowa da kowa aiki ne kadai zai amfani yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhabbirukum Allah nafsa randa kowace rana ta ga abin da ta aikata a gaban ta gashi kowa a lokacin da mutum zai buri in ya aikata mummunan aiki ina ma tsakanin sa wannan mummunan aiki akwai wani zamani mai nisan gaske sai Allah ya ce wa yuhabbirukum Allah nafsa Allah ta'ala na tsoratar da ku kansa subhanahu wa ta'ala to kaga haka yahuda suke da wannan karanin ruwa din haka da ma a ce suna da wani rabo na mulki din to da babu za su iya bai mutane ko da dugon da yake bayan dabino ba sai Allah ya ce an yasuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi wannan saboda hasadin suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa abin da Allah ya azurta manzon Allah da shi na mafi girman annabta dan ba wata annabta ta kai annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin annabawa a ulul azmin ma da Allah ya zuci mu manzon Allah na daban ne tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah sai ce warafa ba'dhum darajat shine manzon Allah wa atayna isa ibn maryam al bayyinatu wa ayyadnahu bi ruhil qudus kaga Allah yace min fifita wasu sashi da wata daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa a ayoyi guda biyu da Allah ta'ala ya nuna mafiya girman manzanni guda biyar sai wani gurin Allah ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko sai kuma ya fada na karshen wani gurin kuma sai Allah ya fara na karshen sai kuma ya biyo shi da manzon Allah na farko tara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sai ce ni wallazi awhayna ilayka kaga ma wasa bihi nuhan annabi nuhu ne na karshen su shine na biya sai Allah ya fara ambaton sa sai ce wa ma awhayna ilayka sai kuma ya bace manzon Allah sannan sai ka jero ukun ajere wa ma awhayna ila ibrahima wa Musa wa Isa dama wannan ajere suke annabi Ibrahim sai annabi Musa sai annabi Isa sai annabi Nuhu sai kuma wani guri din da aka jero su sai wani guri cikin Ahzab wa min qaumin Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa kaga ninka manzon Allah sai ka fara da shi wa min nuhin sai kuma ka faɗi na ƙarshe wannan cikin usulubi da balagatar Qur'ani sai ƙara jero su a jero Ibrahima wa Musa wa Isa ana kimu dina wala tafarruqu fi to wannan falal da Allah ta'ala yayi manzon Allah sai kasantuwar sa mafi girman manzon da babu kamar sa kuma Allah sai ya aiko cikin Larabawa baya daga cikin dangin Banu Isra'ila tunda an san Banu Isra'ila dangin gidan Yaqub ne shi kuma manzon Allah dangin gidan Isma'il ne shi Yaqub dan Ishaq ne Ishaq kuma kane ne gurin annabi Isma'il to da Allah ya tashi ba da annabta ta karshe wacce babu irinta sai ya ba da ita a bangaren gidan Isma'il tare cewa kuma a da mafi yawan annaba suna zuwa ne a gidan Yaqub wanda shi kuma dan annabi Ishaq ne kuma Yahudawan sun san manzon Allah tabbas annabin ne manzon Allah ba kirkire ba domin sun karanta tafin su a irin garin da Allah zai aiko manzon Allah ai dalilin ma da yasa aka sami Yahudawan Banu Nadir Banu Qurayza Banu Qaynuqa Yahudawan Khaybar saboda sun zo Madina sun ga nan ne garin da yake daidai da abin da suka karanta anan Allah zai aiko annabin karshen zamani to da Allah ya tashi aiko shi sai aiko shi cikin Larabawa cikin zuriyar annabi Isma'il to wanne yasa suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasadan wannan ni'ima da farar da Allah ya mai wannan ke wannan cewa kenan dabi'ar hasada dabi'ar Yahudawa ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana cewa abubuwa guda biyu la yatami'ani fi qalbi mu'minin alhasad wal iman manzo Allah yake wayannan abun guda biyu ba sa haduwa fi qalbi rajulin ma ba sa haduwa a zuciyar mutum da imani da hasada ba sa haduwa amma hasada rashin imani ce kuma hasada rigima ce da Allah mai isa zai wani falala waye mai falala ba Allah ba to kamar kana rigima da kine mai isa zai shi sa zaka samu din mai hasada in dai mutum ya kamu da cutar hasada sako cikin da kuma sai ya kamu da daga mutum ya kamu da cutar hasada duwa take biyo bayan ta shine cutar girman kai dama wayannan ba ka raba su din mai girman kai sai ya kamu da cutar hasada kuma din mai cutar hasada sai ya kamu da cutar girman kai to daga nan kuma sai su kamu da falarai ko kuma ka ce ed ita ce cutar san zuciya daga mutum ya kama hasada sai girman kai sai kuma san zuciya zaka yanzu duk wata gaskiya da zaka faɗa in dai ta saba san zuciya to Allah ba zai saurare ka ba in ya zo da san zuciya ka zo ka karanta masa alqur'ani a gaban sa ga abin da Allah ya faɗa wallahi zai ji ka ba wallahi sai ya san zuciyarsa to kaga wannan ke nuna cewa babbar dabi'a ce ta Yahudawa hasada to Allah ta'ala yace su ne mutanen sada bisa abin da Allah ya ba su na falalarsa anan mutane ne fa manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitab haqiqa Allah yake min baiwa iyalan annabi ibrahim littafi a zuriya annabi ibrahim ubangi ta'ala ya fitar da annabawa masu yawan gaske shi yasa muke ce masa kakan annabawa mafi yawa annabawan Allah shi ko sai annabi ibrahim sannan kuma a cikin su ubangiji ta'ala ya ba su hikima kuma sannan Allah ta'ala a cikin su yace wa atainahum mulkan azima muka ba su mulki mai girma kamar yadda Allah ta'ala bai annabi dauda mulki da annabi suleiman kaga aka bai annabi suleiman mulkin da yake mallakar hatsin tsaye har aljanu ya sa su aiki wasu suna can su nema gini wasu sun nutsa cikin ruwa suna nemo matsayi masa arziki wasu kaza Allah ya hore masa irin wannan mulki Isa ba ya roƙi Allah ta'ala ya ba shi mulkin da bai bai wani da ba zai bai wani a bayansa ba Isa lokacin da manzo Allah ya kama shi dan ya shake shi hadisin muslim manzo Allah ya ce ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da na daure shi a gishikin masallacin na yaran madin sai sun yi wasa da shi amma annabi Sulaiman ya roƙi Allah ya ba shi mulkin da ba zai bai wani a bayansa ba to kaga shine mulkan aziman da Allah ta'ala ya bayar a cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ce fa minhum man amana bihi to amma tare da hakan daga cikin su banu Isra'ila akwai wanda suka yi imani da shi ai suka yi imani da me suka yi imani da annabi Ibrahim din kuma suka yi imani da wannan ni'ima din da Allah ta'ala ya cikin zuriyar annabi Ibrahim wa minhum man sadda anhu amma daga cikin su kuma akwai wanda suka bijire wa wannan ni'imar sai in imani din kaga ashe kenan su ahli kitabi idan da abun nasu da gaskiya ba dan hasada su ba to ai annabi ibrahim da zuriya annabi ibrahim ai wannan tsakon su ne sanan suka fito amma da annabi ibrahim da zuriyar ta sama da Allah ta'ala ya ba su ni'ima din da mulki da kaza to a cikin yahudawa akwai da su kan gare musu ba su imani da su ba haka wasu malaman suka fassara wasu kuma suka ce a fa minhum man amana bihi daga gare su akwai suka yi imani da shi damirin sa ke yana komawa ne kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana daga gare su akwai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa minhum man sadda anhu daga gare su akwai suka bijire manzon Allah suka kafirce manzon Allah suka ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi na gaskiya ba su fanci shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita ba duk da bayyana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insa Allah ta'ala yake wa kafai bi jahannama ta'ira ai wutar jahannama ta ishe su ita kadai kunkuna ta ishe su azaba ta ishe su ubangiji ta'ala ya dandana musu azaba da ita saboda kafircin su da kangaran su da kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma saba altafan Allah da suka yi da kuma saba manzannin Allah da suka yi an sani dama dabi'a ce ta Yahudawa kangaren altafan Allah da kangaren manzannin da Allah ya aiko musu kusan ba wani annabi da Allah ya aiko Yahuda face su kangare wannan annabi ba wata ni'ima da Allah ta'ala ya musu face sun kan gare wannan ni'ima din ka duba abin da Allah ta'ala ya dinga yi musu a lokacin annabi Musa wa anzalna alaihimul manna was salwa Allah ke kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimuna. Ba sai kun je ko ina ba, kawai ga dan shila nan, ba nagarin aka ta neman kwantarwa ba, ka gani ga tarwa din, ga kuma alman da Hausa na ce mata darba, kawai su ci babu ruwansu. Farko ma zallalla alaihimul gamama, ga kuma suna tafiya girgije na bin su ne musu inuwa. Ka dubu irin wannan nema maka kan gare wa Allah, sai suka ce lan nasbiru ala ta'amin wahid wa yafad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ku da ake muku ruwan irin wannan abinci daga sama, amma kun da kuna neman wata albasa, su wake, su wane ne, su wane ne? Shi sai Allah ce a tasabdul ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ibdu misran fa inna lakum ma ta'lamun. Saboda kangarar su karshe mai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharaka, kai annabi Musa su wata ma ce annaban ba ai dan ba su imani ma annaban ba ne, ba za ma ni imani da kai ba sai mun ga Allah karara. Allah yake ne fa kadat humu saiqatu wa antum tanzuru. Allah ce sun ba abnakum min ba'tum wa tukum la'allakum tashkurun. Amma duk da kan wasu imani da Allah wani ke nuna ma irin kangare Yahudawa, ma'ana ne suka kangare wa annabana sai gabata, kuma sai kangare wa manzan Allah, duk da sun san manzan Allah annaban gaskiya ne. Dama shi annabi Isa ma jingina suka gazana wal iyadu billah, sai kare ta yi suka ce ma ba dan halal bane, suka jefi mahaifiyarsa duk da tsakakewa da Allah ya mata, kuma manzan Allah ya sai kare ta yi da yarda cewa sun san annaban gaskiya ne. To wannan duk dabi'a ce ta Yahudawa, wanda zai nuna ma cewa ba yanda za a yi kai da kake da imani, in dai imaninka na gaskiya ne to kanka dauka za ku taba shiri da Yahudawa ba za ku yi ba. Idan ka ji mutum ya zo yana cewa ai alhamdulillah kafaran duniya ma sun ce mu ba yan kaza bane, to dama imaninka ne na ƙarya yi, kana zuwa kulla kofa da kai ta ce ai kaza ai kaza, ka ce kai da ra'ayi ba dole kai sai bi ka ba. Amma duk wanda yake akan littafin Allah da sunnar manzo Allah a tsaye, ne yake ce masa fundamentalism muslim. Haka duk ahlus sunna fundamentalism ne, sai ka ja ce yan ne din addini, yan ra'ayin riƙau na addini, a su ake wai ka zama liberal muslim, haka ake so ka zama kawai komai halal ne, irin masu ganin cewa kawai irin al-mu'tazila al-mu'assirun, wannan muna nan da su da yawa, wasu ma mulki ne da su, za ka suna ta ganin wai musulunci sai an gyara shi, ya kamata a zamanantar da shi. Ga sunan da kungiyoyi ba za mu amsa suna ba, ka ce muna sukan wani ma, ga sunan da kungiyoyi wasu ma har nadar rawa ne an nada musu na sarauta, ku ba ki da su kenan. Allah ta'ala ya tsare mu, Allah ta'ala ya tabbatar da addinin Allah na gaskiya, kuma Allah ta'ala ya kashe mu a kansa. Nan za mu tsaya saboda lokaci yayi. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.